Assalamu assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 102.5 Zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na Zangon FM a Nijar da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niyya. A can kuma san kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma ku iya jin mu kai tsaye a kodi yaushe da kuke da bukata a shafinmu na sadarwar internet kan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu gabatarwa
Yusuf Aliyu Harande
tare da ni Aisha Mu'azu.
Kin san wannan shirin namu na yau da gobe a duk wannan rana ta talata yakan duba matsaloli ko kuma abubuwa da suka shafi ilimi ne. Za mu ci gaba da tattaunawa ne akan maudu'in da muka fara makon jiya akan batun kudirin majalisar wakilai na yiwa dokar samar da ilimin matakin farko bai na ilimin na farko kenan na bayi daya dan yi mishi kwaskwari ba.
To
Za kuma ku ji cikakkiyar hira da Aisha ta yi mana da wani masani akan harkokin ilimi na ƴaƴa mata daga jihar Bauchi.
Wato yanda tsari yake shi maganar ilimi yana cikin wani sashi na kundin tsarin mulki na ƙasa wanda ba za ka iya kaiwa maganar kotu ba. Amma yanda aka tsama wannan maganar ilimin firamare shi kakakin majalisa abinda ya sa ya kawo wannan doka za ka iya kai hukuma ƙara cewa ba ta ba wannan ƴancin ta na makaranta na cewa idan gwamnati ko hukuma ba ta tabbatar da cewa yara waɗanda suka kasa shekara 3, 4, 5, 6 ba an ba su ilimin firamare za su iya kai ƙara.
Domin ku kira ko kuma yi mana bayani na ra'ayoyi dangane da wannan maudu'i sai ku ci gaba da kasancewa da shirin yau da gobe.
Mu fara da tattaunawar da ni da Malam Salim Muhammad, wani masani a harkar samar da ilimin ƴaƴa mata a jihar Bauchi, inda na fara da tambayar sa tasirin wannan kuduri. Sai ya ce,
Kasancewar kayi aiki tare da hukumomin makarantu da kuma gwamnatoci
ya kake gani za a shawo kan wannan matsalar?
Akwai dokoki da yawa da ake a Najeriya musamman wanda ya shafi ilimi, kuma inda abin ya dangaci ayan talakawa ne ko talakawa da yake dokokin ana jin su da yake ko ba a jin su ke ji. In kake wannan misali in an yi ta ayan talakawa ne za su amfana. To kuma akwai mutane kamar yadda muka fuskanta inda yan aiki ba muka sun ne suke ba za su zartar da hukunci a kan ko aiwatar da doka. Yi ta wannan da ake so a yi to shi ne ba su dawo musu ayyuka ba su dawo musu ayyuka da su ne da ba su a aiki a inda ba su rantsu saboda a wani da su mura a an ta makarawa ne inda aka ce makaranta ce ta daga primary har karamar secondary da su da ba a aiki ne kun da a aiki ba su makaranta ba ne sai ni a tunani na shi ko ka za su yi aiki inda har ya shafi shi
baya ga batun kudade da ake biya kwanakin baya akwai wasu hotunan bidiyo da suke ta yawo kafafen sada zumunta a WhatsApp na ajujuwa ne a nan Najeriya. Ajujuwa ne sai ga yara na zaune ciki ko akan bulo bulo ana ruwa ga su nan dai a cikin ruwa kwano na yoyo bai tattara hankali shi guri daya ba a ce ana ruwa ga ruwa a ciki ta yaya malami zai tsaya yaya makaratun zai tasiri
idan shawara da inda gwamnati za ta yi aiki da ta tsahani da hukumar SGLC wanda muke cewa gwamnati a matakin makaranta wato school care management committee a hada hannu da gwamnati da inda tallafa musu irin kankanan abubuwa da ya shafi makaranta za su iya gudanar da su a kan kansu ba haka suna taimaka wa makaranti in dai suka ɗan samu tabbaci da dogon gwamnati aikin nasu zai bunƙasa za su tabbatar da cewa sun fita da makaranta za su tabbatar da cewa yara sun samu wajen girma za su tabbatar da cewa in aji kwanon aji yara iska ta kwanci kwanon aji za su iya kula da kwanon su da yayin kwanon su mai da. To amma in ba haka aka yi ba gaskiya wani da suke sa ido daga hukumar SGLC a kudi ya ake cire a bakwai da yadda makaranta ya ce babu gidan mota babu motoci ya su bi babu abin da za a zuma mai a mota da za a fita ko makaranta to da haka a cikin da za su san me ake yi ba a makaranta sai da ta ce fita.
Yeah.
Malam Salim Muhammad akan wannan batu.
To ai lalle kan kuma aikin ji abin da yake magana yace abun ma abun ban tausayi a ce wai ga makaranta amma wai ba kujera ba teburi ga kuma kwano ma dai a bude a ce wai ruwan sama da lokacin wannan iskar da sanyin nan duk ya kare akan yayin mutane.
To ina za a samu karatu mai inganci. Don da haka abun wani abu da ya tsaya da ne ne game da wannan wasu bayanai da yayi shine cewa an ce ilimi kyauta ne amma ana karban kudade daga hannun dalibai hukumomi sun sani amma kuma babu matakin da suka dauka.
To lallai dai kan kuma zaki ji kullun a cikin abubuwan da suke fadi za su ce ana bada ilimi kyauta ana bada kayan karatu kyauta hatta ma shi kan shi kayan sawa da ake ce ma uniform an ce kyauta ake bada shi amma kuma a zahirance ba za ka je ka gani ba.
To Allah ya kyauta.
To amin amin. To yanzu bari mu je ga wannan tattaunawar da wakiliyarmu Madina Dauda ta yi da waɗansu 'yan majalisu domin duba wannan kuduri da kuma dalilan da yasa suke goyon bayan wannan kuduri da za a sake mishi garan bawul.
Wato yanda tsarin yake shi maganar ilimi da maganar tsaron ƙasa da waɗansu dalilai wanda suka dogara na haƙƙi na ɗan adam yana cikin wani sashi na kundin tsarin mulki na ƙasa wanda ba za ka iya kai shi kotu ba, ba za ka iya kaiwa maganar kotu ba. Amma yanda aka tsama wannan maganar ilimin firamare shi kakakin majalisar abin da yasa ya kawo wannan doka na cewa ai matsalolin mulki kwaskwarima a hidda wannan maganar ilimin firamare ya zama cewa a kai shi wani sashi wanda za ka iya kai hukuma ƙara cewa ba ta ba wannan ƴancin ta bar makaranta ko kuma ba ta ba wancin ƴancin ta bar makaranta ana so a hiddo shi akan ya zama mazaunin shi na dindindin na cewa idan gwamnati ko hukuma ba ta tabbatar da cewa yara waɗanda suka kasa shekara 3 da 4 da 5 da 6 da 7 ba an ba su ilimin firamare za su iya kai kara.
A ciki akwai batun cewa a ba su ilimin firamare nan har zuwa secondary kyauta?
A nan firamare ne aka ce dole. Dole na firamare ne aka ce wannan ya zama na cewa ana so a tabbatar da shi akan gwamnati na cewa haƙƙinta ne ta tabbata cewa kowane ɗa na Najeriya ta da iya na Najeriya an ilmantar da su har zuwa mataki na firamare kyauta kuma dole.
Koda iyaye sun ki.
Koda iyaye sun ki. Shi yasa aka cire shi daga inda ba za ka iya ɗauka ba za a iya kai ƙara ba aka sa shi inda kowa zai iya kai ƙaran cewa kai baka bari aka yi ɗanka makaranta ba kuma ke gwamnati baki ilmantar da yaro ba.
Sunana Honorable Yugoda Hassan Kila ina wakiltar ƙaramar hukumar Gwaram a jihar Jigawa. To ai a gaskiya Hajiya in kin duba kusan ilimi shine ginshikin komai a rayuwa kuma ƙididdiga ta nuna cewa a duniya ma gabaki ɗaya babu ƙasar da yara ba su je makaranta ba su da ilimi kamar Najeriya. Yaran nan wanda suke yawo da kokowa ko ina kamata ya ce a sun samu ilimin nan kyauta gwamnati ta daure ta san yadda ta yi ta ba su ilimi kuma kyauta na firamare domin idan aka samu ilimin nan abinda zai kasance shine za a samu abin yi za wannan abin da ke na ta'addanci da kidnapping da abin da ake ce duk ba zai yiwu ba. Inda akwai ilimi ai an san cewa hanya ce mai kyau wanda mutum in yayi mai kyau ya sani in ma yayi mara kyau ya sani saboda haka ilimin nan mu muna goyon baya cewa lallai mu da muka fito ma daga wannan arewacin Najeriya shi ya tamu kamata a ce wato mun bai wannan kuduri cikakken goyon baya banda mu ƴan majalisa ma hatta ma mutanen mu na gida na waje sai muna irin mu wanda muke wakiltar su da sanatoci da gwamnoni da kansuloli ai musu magana lallai a tabbatar cewa an bada ilimin nan kyauta ga yaran mu ko ina ka je a kasar nan a nan arewa za ki ga yara dubbai suna yawo ba abin yi inda suna da ilimi mutum yaro ma zai samu a kansa abin yi yana da zai iya rubutawa ya karanta kuma sannan shi ma ya san in ma sana'a ce ya yi idan ma aiki ne zai nema ya yi komai danganta iliminsa zai san abin yi don mutum yana da ilimi akwai abubuwan da ba zai iya ba ban ko ga sai ya yi tunani ma kafin ya yi su waɗannan yaran su a gaskiya fi su billahi wato hajja ce gare mu mu 'yan arewa waɗannan yaran da muke gani bai kamata a ce mun basu suna ta yawo sakaka ba domin zai ga an ce yau wane ya zama roba yau wane ya zama kidnapper yau wane shine shiga ƙwallar gida shine ɗan tasha shine shine wannan ko wancan abin da ba shi da kyau a rayuwa. To ilimin na haja yana da muhimmanci kware daga ce, kuma za mu duk abin da za mu yi a majalisa mu ga cewa mun tabbatar cewa wannan abin yayi. An gaji ya tuna ai kamar mutanen kasar yamma sun zamanin da muka san cewa sun kawo ilimi kyauta, kuma abin ya tallafa musu, har yanzu ma yana tallafa musu kan ilimin nan kyauta daga primary har zuwa secondary. Sai dai zuwa secondary wannan zai wani abu, yaro kuma zai san yadda in zai ci gaba in kuma ba zai ci gaba ba. Iyayen ake cewa a tunatar da su cewa fa ilimin nan fa wato shine ginshikin komai na rayuwa. Yanzu suka duba kowane kauye za su ga ai akwai malamin makaranta ko malamin asibiti ko duba gari ko irin masu zuwa abin na gona ma akwai masu in sun bar ƴaƴansu sun yi ilimi su ma kansu za su taimaka musu da sauran ƴan uwansu. Saboda haka iyaye kamata muna kira a gare su tabbatar ƴaƴansu idan ma aka ce ilimin nan kyauta ne ya kamata su tabbatar cewa sun bayar wa ƴaƴan nasu dama su je su yi wannan ilimin.
Sunana Honorable Aisha Jibril Dukku, ni ce memba mai wakiltar mazabar Dukku da na fada a jihar Gombe. Alhamdulillah wannan doka ta mana dadi mu, ma wannan doka kuma kuduri shi shugaban majalisa Honorable Hakim Femi Bajabe Amila shi ya kawo ta, kuma mun ba da goyon baya 100%. Sannan kuma mu a gare mu, musamman mu iyaye mata, ta fi mana daɗi saboda ƴaƴa matan da ake hana su zuwa makaranta. Sai kaga ƴaƴa da yawa ƴan mata suna talle, an hana su zuwa makaranta sai a ce su ne su je su yi talle. To mu kin ga ya mana daɗi saboda kin ga ƴaƴa mata za su koma makaranta. Sannan kuma wannan ganganci ne ma rashin tura yara makaranta, ya rashin tsananta wannan doka shi ya jawo ake barin ƴaƴa gaba ɗaya a waje. Amma yanzu da wannan doka, ni da ke duka muna da dama mu shiga gida-gida mu ga ƴaƴa matan da ba a kai su ba, mu ce me yasa ba a kai su makaranta ba, kowaye ne yake kula da su, mu kai shi ko domin mu bi ma ƴaƴan nan haƙƙinsu. Dan shi ilimi shine gishirin rayuwa. In ba a ilmantar da mutum ba, ba zai san Allah da ya halicce shi ba, balle ya san yadda zai yi ya bauta mishi, ba zai san yadda zai yi gyara rayuwar shi ba, ba zai san yadda zai yi ci gaba a makaranta ba. Idan baka da ilimin primary ba za ka je ta gaba da primary ba, idan baka da ilimin ta gaba da primary ba za ka je ta jami'a ba, ko kuma college ba na ilimi, na neman ilimi ba. To kin ga wannan doka idan dai aka riga aka rataba mata hannu, to mu alhamdulillah doka ta UBEC ba a asasa shi ba, kuma dokar ma yanzu ta zamanto ta yi kwance zance. Saboda a dokar an ce wai duk uban da bai kai ƴar shi makaranta ba ko ɗan shi wai ya biya naira 2000, to yanzu duk
tara kenan
shikenan abinda zai biya a cikin dokar kenan abinda aka ce. Kuma a wannan haka din ma ba a taba jin an kai wani uba dan bai kai ƴar shi makaranta ba, ban taba ji ma an kai shi kotu. To kin gani ashe wannan doka yanzu zai bani dama, because wancan doka ba a asasa shi ba ma, to amma ba mu da dama. Amma yanzu wannan kuma kin ga wannan doka ta ba mu dama, kowaye ma an ba ma wasu iyaye dama, an ba ma kungiyoyi masu zaman kansu, an ba ma kowane mutum na Najeriya dama. In ka ga abin da bai dace ba, ba a kai ƴaƴa makaranta ba, to maza garzaya kotu domin a kwato mu wayannan ƴaƴan haƙƙi. Kin ga kamar ni da na fito daga yankin Arewa maso gabas, inda ake tashin hankali, inda iyaye aka kakkashe su, aka bar ƴaƴa marayu, wasu ba uba, wasu ba uwar, ba uban. Kin ga zan koma in haɗa kai da gwamnatin jihata, musamman ta jiha ta su jihar Gombe, domin mu bi sansani mu tabbatar mun kwaso ƴaƴan nan. Tunda ilimin primary nan kyauta ne, kuma gwamnatin tarayya ce za ta bada gudumawa na ilmantar da ƴaƴan nan, mu je mu kwaso su mu sa su a makaranta tunda za a ciyar da su a makaranta. To dama me ake nema? Ciyarwa shine muhimmi. In an za a ciyar da su a primary sai mu kawo su makaranta. Gwamnati za ta gina azuzuwa, gwamnati za ta dauki malamai, sai mu dawo da su makaranta domin mu tabbatar ka fatan yaran da suke zaune a wa'annan sansani mun dawo da su makaranta. Kuma idan suka samu wannan ilimi ya inganta, zai kawo da abubuwa da yawa irin ta'addancin da ake yi nan duka zai ragu. Sannan rashin abin yi zai ragu, domin za a koya musu sana'o'i da za su yi domin su rike kansu, su dogara da kansu, kuma su taimakawa gina ƙasa gabaki ɗaya.
Sunana Dr. Abdullahi Balari Misalami, ɗan majalisa mai wakiltar Gwadaba Ilela daga jihar Sokoto. Hajji ake san shi da ma matsayin ilimi. Ilimi haƙƙi ne na kowane ɗan ƙasa a ilmantar da shi, dole. Ilimin firamare dole ne, kowa haƙƙi ne, matsayin shi na ɗan adam. Ya faɗo ɗan adam sun riƙa shi sun samar da shi, to su karantar da shi ya san iya rubutu da karatu a kalla, dole kafin yi wannan rayuwa. Da haka wajibi ne, dole ne ko a addini ma dole ne neman ilimi ko dole ne karantar da mutum don haka haƙi ne na yaro in ba a bashi ba ya kamata a bada dama ga yaro ko wakilin yaro ko wani wanda ya damu da harkan yaro ya dauki mataki na shari'a a hukuntar da wanda ke da haƙi kan shi makaranta da kan shi makaranta ba don ilmantar da mutum haƙi ne nashi dole ne akan ƙasa haƙi ne dole na aba dan kowane dan adam ilimi zuwa mataki akalla na secondary school ya iya rubutu da karatu wannan a dauke mai haƙi amma in ba a yi haka ba to an zalunci yaro kuma ya kamata a haifar mai da haƙin sa na zalunci da haƙin
shi yanzu wannan dokar za ta bada dama kenan gwamnati ta bada ilimin nan kyauta ba dole sai iyaye sun kashe kuɗi ba
dama ai ka'ida fa ba wai Najeriya ba duk ƙasar duniya haƙi ne na kowane dan ƙasa a bashi ilimi shi irin rubutu da karatu basic kuma rashin bashi shi an saba ma doka kuma an zalunci shi kuma ya kamata a yi tanadi na ana ya ƙaro wanda duke da alhakin ana shi dama na zai samu wannan ilimi
Ta Yusuf kaji dai irin bayanan da suka koro
kwarai kuwa da gaske
wato yanzu za a iya idan har wannan doka ta tabbata za a iya hukunta wato za a iya kai mahaifi ko kuma gwamnati kotu
to ai idan kika duba kasashen ma da suka ci gaba ai matakin ma ko in ce tsaurin abin ya wuce haka annan kamar nan kasar Amurka idan uba bai kai dan shi makaranta ba a har gidan yari yana zuwa
kamar yadda ake kokari kenan a taima da wannan doka
ko Najeriya a ce naira 2000 ai ba lai ai ba zama abu ba
ai ko baka da wani abu mai zaka san yadda zaka yi ka samu 2000 ka biya domin kawai a kyale ka wani abu kuma da ya dan dame ni shine wannan doka zai ba da dama ne a bai wa yara ilimi har zuwa matakin primary kawai secondary fa
to kin ga kamar nan kasar da aka ci gaba shi watan ilimin secondary ma kyauta ne a nan kasar
kwarai da gaske daji a dai fara da primary
kwarai
idan aka ga abin da
ya tafiya tai tafiya
sai a ga kuma za a yi nan gaba
gaskiya
sama sauraro har yanzu dai sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC yanzu kuma bari mu ji ko me ɗan majalisar dattawa za su tofa game da wannan kuduri ga yadda Senator Yusuf Abubakar yake kallon wannan kuduri
ai dokar nan daidai ta yi yanzu a tuna lokacin da turawa suke mulkin kasar nan ya yi sun yi irin wannan dokan duk wanda bai kai yashi ko dan shi shiga makaranta ba a kama shi na yadda kuma abin da ya kamata a yi a kasar nan kenan duk wanda bai kai dan shi ba makaranta ba a kama shi ba a daure shi dole ne kawai ɗayanmu su yi karatu in ba haka muka yi ba nan gaba ba za a samu ma wa'anda za su riƙe ƙasar nan ba don haka ni na yarda da wannan kuduri da za a yi idan ma aka kawo wajenmu zan yi supporting wannan kuduri duk wanda bai kai ɗan shi makaranta ba ƙoƙar shi makaranta ba a kama shi a ɗaure a kai fursuna ko wata shida ko zuwa shekara ko wata tara
amma za a iya cin taron mahaifi in bai yarda ɗan shi ya je makaranta ba
to ni ba zan yarda da tara ba
me yasa
a sabili da tara mutum ya zo watakila a zo a yi tara watakila yana da kuɗi da zai biya idan ya biya taron nan gobe fa amma ba kowa yake son zuwa gidan fursuna ba don haka in ba dai taron za a yi makudan kuɗaɗe ba in ba haka ba gara a yi ko fursuna wata shida ko zuwa wata tara in mutum bai kai ɗan shi makaranta ba bai kai ɗan shi makaranta ba a gefen gwamnati kuma dole ne gwamnati ta tashi ta tsaya ta tabbatar makarantu na an gera su ba makarantu ne wanda yara kawai za su je su yi wasa ba malamai ba ajujuwa ba abin karatu, ba littattafai da sauransu. To a wannan kuma dole gwamnati a tabbatar ta tashi ta tsaya ta yi wannan. A wannan ne za a iya cewa in gwamnati ba ta yi ba, a kai karan gwamnati ba ta bada daman a samu littattafai, ba ta gina makarantu ba, ba ta kawo malamai ba da sauransu. Amma shigar da yara makaranta inda har iyaye ba su yi ba, kamata a kama iyayensu a daure.
To masu sauraro, yanzu kuma lokaci ne da za mu ba ku dama ku kira ku bayyana min ra'ayinku a kan wannan maudu'in namu. To mun samu kiran mu na farko daga jihar Kaduna. Wake kan layi?
To Hajja mai babban suna, barkan ku da safiya.
Barkan mu dai.
Kuma ina gaida shi ogan Yusuf Aliyu Harande, barka da aiki.
To barka ka dai Malam Murtala.
Suna Murtala ne, ina kiran ku daga garin Gasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To Malam Murtala, muna tare da kai, menene ra'ayinka?
Tora ina shi da cewa tuntuni ya kamata kasar nan namu Allah ya mata arziki, Allah ya mata baiwa, kuma kasa ne wanda gaskiya al'umma suna kokarin da yawa gwamnati su ji halin a kuna da suke ciki, halin talauci da halin maki da suke ciki, suna hakuri da halin da suke ciki. Shine cewa kamata dama a ce ai a bada ilimi, ai ai hajja kasan da ba arziki da akwai talauci, za a ce a samu malam firamare ya wadata. Ina ya kamata har sakandiri, don kun ka baro san ilimin sakandiri, to ko a nan ka bar shi zai iya neman aiki, zai fitro ma kanshi wani abu, kuma duk sanda ya samu daman ci gaba da karatu zai iya daurawa daga inda ya tsaya. Amma ya muke ya sami ni ina da ilimin firamare ya tsaya nan, to gaba ɗaya a tawa gurwa ta maka ya ƙare ta girma ma karatun zai tafi. Muna ƙara yadda Allah ya mana arziki, irin kuɗaɗen da za a kira ce za a je a gyara majalisa 30 da wani abu, me sai ana gina makarantu, an ce mana za a iya gina makaranta 10,000. Ya ce gina asibiti kanana 10,000. Ya kamata duk wannan a jigina ba ta hanyar gyara majalisa ba. Ai ana ta ita majalisa.
To Malam Murtala, layinka ya abin nan. To bari mu koma mu tafi jihar Kebbi, mu ji Wake magana daga Kebbi.
Assalamu alaikum, kuna magana da Shehu Arba Asara daga Kebbi State.
To Malam Shehu, muna jinka.
Malam Safilu, wai su ina so in yi maka tambaya, shin wai ita wani gwamnati ta Najeriya shin so take ta bi ƴan talakawa da masu halin a yi ta kashi ne? Wani irin bala'i ne wannan Malam Safilu?
Malam Shehu, ba Malam Safilu ke magana ba, Yusuf ke magana.
O ni su balan dai, yanzu ba ga irin hitinar da ake tawa mai, yanzu an ware wai 37 billion za a gyara majalisa, billion 37 an gina majalisa ga billion 7, an ware billion 37 a za a gyara ta. Wani irin bala'i ne wannan? Talakawa suna cikin hitina wallahi Najeriya. To ya za a zo a ce wai yanzu an ce in ba in yaro bai sa ɗan ɗan shi makaranta ba za a ci shi tara. To ai da haka nan ma, in haka ce mutane za su kama ni Najeriya, ci gaba da kashe mutane mana. Amma wannan abu ai yayi yawa wallahi.
To kana ganin wannan dokar ba ta dace ba kenan, ana ka ganin
wannan dokar ta jiro hakin wallahi ba ta dace ba wallahi, wannan ba ta yi ba wallahi.
To mun gode.
To daga Kebbi kuma yanzu bari mu tafi jihar Bauchi. Wake kan layi daga Bauchi?
Ina tare da Bashir Mani ne daga Bauchi.
To Bashir, ka ji maudu'in da muke tattaunawa akan yau, menene ra'ayinka?
Eh to gaskiya ga Allah, ra'ayi ne shine wannan da kan bamu goyon bayan ta gaske.
Me yasa?
Saboda ya kamata mu kuma mu ɗauki matakai a kan karatu din na bada gudunmawa.
To ai abin da ake kokarin yi kenan domin a samar da ilimi kyauta, kuma wajibi dole iyaye su tura ƴaƴansu makaranta, kuma ita ma gwamnati dole ita ma ta samar da ilimi, ta bayar da ilimi kyauta.
To ai yawanci dokan a bakin kudi ba su aiwatarwa.
To mun gode da la da la, mu dai wannan layi mu
ya kace ba. To kin ji ya ce wai ai wai dokar kawai a baki take, amma babu ita a aikace.
To kar mu fidda rai.
To lallai dai kan
fidda rai.
Kwarai da gaske.
Dan tunda dai akwai kyakkyawar niyya. Sai mu dora da addu'a kuma mu ga inda
tunda gaskiya ita wannan doka idan har za ta tabbata, to ina mai tabbatar miki da cewar Najeriya tana iya shiga sahun waɗannan kasashen da suka yi fici a fannin ilimi a duniya.
Kwarai da gaske. To Allah Ubangiji ya dafa kuma ya bada iko ya kai ga gaci.
To lallai ka, Allahumma amin.
To masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. A madadin wanda ya taya ni gabatar da shirin,
Yusuf Aliyu Harande,
da kuma wanda ya ba da umarni, Daniel Brown, ni Aisha Mu'azu nake cewa huta lafiya.
Sun, 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 sun